cikin bayani da mai ba shugaba Bola Tinubu shawara a harkar makamashi, Madam Olubahayan ta yi a Cape Town ta kasar Afirka ta Kudu. Ya dauki hankalin kwararru a fannin makamashi kuma wanda ya taba zama shugaban kamfanin bada wutar lantarki na Kaduna, Alhaji Idris Muhammad, ya tsokaci cewa tun zamanin mulki da aka yi a baya ne ake yi wa ƴan kasuwa tayin su zo su zuba jari a bangaren makamashi, amma kuma har yau wannan kira bai karbu ba.
In yayi wannan alƙawarin kamar yadda aka saba ji, babu abin da ya tabbata. Sai mu ce to kaman kare ne da aka ce ana buki a gidansu, sai ce mu gani a kasa. To kin ga sai dai mu jira mu ga menene zai faru, amma ni dai ana wara'ayin maganan samun wadataccen wutan lantarki sai an yi da gaske, amma kuma ban ga alama an fara ba.
Shi ma mai fashin baki a al'amuran yau da kullum, Abubakar Aliyu Umar, ya tsokaci cewa
to wannan bayani ne sharholiya tatsuniya, labari ne mara makama. Shekara nawa aka yi ana wannan magana? Yanzu ba abun kunya bane a ce sai yanzu ake zuwa kasar Afirka ta Kudu ana cewa wai daga nan zuwa shekara ta 2027 a Najeriya za ta samu wuta na awa 20. Ai wannan abun kunya ne. Ka duba kasashe kamar Morocco, kamar ita South Africa, kamar Egypt, wuta jiddadin alaina suna da wuta megawatt nawa suke generating a kullum, amma yanzu ne ake magana shekara nawa? Duk gwamnatin da ta zo haka ake kawai sai dai a jibi kudin mutane a sharholiya, tun daga Obasanjo ake diban kudi da sunan za a gyara makamashi a Najeriya, har yau ba wani abu da ya faru. Yanzu ka duba abun kunya a ce mai kwana sati biyar ba wuta a kasar nan, a ce wai abu ya rikice an rasa yanda za a yi. Amma kana magana wai shekara ta 2027 shine za a samu wuta awa 20. Wannan ba gaskiya bane. Wannan bayani ne na labarin mai shayi. Kuma me an yi haka ne a tafi kawai don dai a san inda za a kashe kudin kasa? In ba ka ba me ne wani sai ka je Afirka ta Kudu ne za ka bada wannan bayanin? Wannan magana ne kawai, an kirkiro hanya ne kawai da za a ci gaba da almanda hannu, a ci gaba da takaita aljihun kasar nan. Shekara nawa aka yi ana wannan? Duk shugaban da ya zo labarin da zai zo ya tafi da shi kenan, Allah ya sauke.
Amma ga wani ɗan kasuwa mazaunin Abuja wanda yake amfani da wutar lantarki a kasuwancinsa, Malam Aminu Jumari, ya bayyana ra'ayinsa na daban.
Ita wannan mashawarce shugaban kasar Najeriya da ta faɗi abubuwan da ta faɗa, da ya nuna cewa za a iya samun hasken wutar lantarki na tsawon awowi 20 a kowace rana, magana ce mai daɗi. Amma fa idan za a iya jurewa a samar wa al'umma wannan yawan sa'o'in da take magana a kai, to gashi ta faɗa ka. Amma kuma wani abu mamaki shi ne, a kulliyomin cin bashi ake a kan sha'anin hasken wutar lantarki, to ta yaya za a ce misali an samu mafita kenan a kan wani al'amari? Ni dai ina ganin a sake ƙwaƙwaran nazari a kan wani al'amari ta yadda za a samu hasken wutar lantarki mai ɗorewa ba tare da an riƙa yin alƙawura da suka sha bamban da tunaninmu ba.
Madam Olubahayan ta ce Najeriya na dab da samun gagarumin cigaba a fannin tattalin arziki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.